الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وداد عن حرماته إلى يوم الدين. أما بعد، وما saurare da masu kallo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah madaukakin sarki ya kamu yau uku ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1441, kuma yau 26 ga watan hudu miladiyya 2020. A wannan majalisi namu na darussa daga cikin alqur'ani mai girma a karkashin wasiyoyin Luqmanu alayhi salatu wassalam da yayi madansa. Idan ba amanta ba, wannan shine majlisin mu insha Allah ta'ala na uku, kuma har yanzu muna cikin shimfida ta hudu a shimfidin da muke yi kafin shiga cikin wasiyoyin Luqman alayhi salam. A jiya majlisin mu na biyu mun yi batu akan matsayin tarbiyya a cikin musulunci, kuma muna cikin bayani akan wannan. Muna kawo maganar da al-Imam Ahmad rahmatullahi alayhi yayi a game da muhimmancin tarbiyyar yaya a musulunci, sannan kuma ya dada mana da wata fa'ida ta yadda ya kamata a ce ma ai tarbiyya. A inda ajiya mun ji al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi yana fadin cewa da karantar da yaya da tarbiyyantar da su, lokacin haka na farawa ne daga lokacin da su ƴaƴan suka kai lokacin da za su iya fahimtar abin da ake faɗa musu. Da zarar an fahimci yaro yana fahimtar abin da ake faɗa masa, to daga wannan lokacin ya wajaba iyayensa su duƙufa su maida hankali a game da karantar da shi ababen da za su amfane shi a duniya, kuma su amfane shi a lahira, kuma su tsiratar da shi a duniya, kuma su tsiratar da shi a lahira. Sannan al-Imam Ahmad ya ce tarbiyyar nan ta kasu rassa-rassa. Daga ciki, lallai wajibi ne iyaye su tarbiyyantar da ƴaƴansu akan ɗabi'u na mutanen kirki. Abu na biyu kuma, iyaye su zama sun tsara ƴaƴansu a game da shakuɗeɗeniya da mutanen banza, domin kada ɗabi'unsu su lalace kamar yadda na su mutanen banzan suka lalace. Na uku shine al-Imam Ahmad rahmatullahi alayhi yace an yu'allimahu al-Qur'ana, ya karantar da shi al-Qur'ani, wato uba ya karantar da ɗansa al-Qur'ani, iyaye su karantar da ƴaƴansu al-Qur'ani, sannan na hudu wa lisan al-ajabi, sannan kuma su karantar da su harshe, wato iya magana da yadda ake yin ta, domin iya magana da yare ɗaya daga cikin nau'ukan ababen da ɗan adam yake cin nasara da su ne a rayuwa. Fa innal mar'a bi asqarihi qalbihi wa lisanihi, ɗan adam yana zama ɗan adam ne cikakke bi qalbihi wa lisanihi, idan ya kasance kwakwalwarsa wato zuciyarsa tana ɗaukar ilimi ta fahimci ilimi, sannan wa lisanihi, sannan da harshensa abinda zai iya fitarwa ko zai iya furtawa na fa'idoji da ilmoma, da kuma iya isar da magana yadda ya kamata a yi ta. Wannan yana da matukar tasiri. Wajibi ne iyaye su zama sun kula da yare da ƴaƴansu suke yi, su kula da harshe, su karantar da ƴaƴansu harshe. Wasil lughatan yuhibbu lahasiyanu fa khayru madahin lil umami al bayanu wa kana ash-sha'bu laysa lahu lisanun da'ifan fi mawatinihi madhima. Haka Shawqi rahmatullahi alayhi yace wasil lughatan yuhibbu lahasiyanu, ka tsara yare, ka tsara lugha wadda ya kamata a ce a tsare ta, tana da haƙƙi na a tsare ta. Fa khayru madahir al-umami al-bayan, mafi alkhairin abinda al'umma take bayyana da shi shine harshe. Al'umma duk da bata tsara harshen ta ba, ta bari harshen ta ya rushe, harshen ta ya markade a cikin wani harshe, to wannan al'ummar al'umma ce da ba a lissafi a cikin, ba a lissafta ta a cikin al'ummomi masu ci gaba. Fa khayru madahir al-umami al-bayan wa kana ash-sha'bu laysa lahu lisanun, jama'ar kasa a ce ba su da harshe, harshen su ya tafi ya lalace, to za su zauna da'ifan fi mawatinihi madhima, zasu zama masu rauni a kasarsu zasu zama wadanda zasu suka kasance kamar tsuntsayen da aka daddatse musu fukafukansu ba za su iya tashi su tafi wani waje ba saboda ka kula da harshe wani yanki ne daga cikin bangaren tarbiyya a cikin addinin musulunci shi yasa zamu ga magabata sun kasance yadribuna auladuhum ala al-lahni sukan zana ayyansu idan suka yi kuskure a yare ba su yadda su ji ayyansu sun bata yaransu ya zama ba za su iya tantance tsakanin jinsin namiji da jinsin mace ba ba za su iya bambance tsakanin kwara daya tilo da kuma jami'i ba wannan kuskure ne bai kamata al'umma ta sakaci da harshen sa ba harshen ta ba wannan yana daga cikin abin da Imam Ahmad rahmatullahi alaihi ya ambata cewa uba ya kulan madansa da shi sannan ya ce wa yusmi'ahu sunana sannan ya ji yadda dansa sunnoni duk abin da yake na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ne a koya ma yaro tun daga fara cin abinci idan zai ci abinci a ce ya ce bismillah annabi sallallahu alaihi wasallam a haka ya yi aikace akwai ɗaya daga cikin agole da suke gidansa Umar ibn Abi Salama dan gidan Abu Salama wanda daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri mahaifiyarsa wanda ita ce Hindu bintu Abi Umayya wato Ummu Salama radiyallahu anha kamar yadda aka fi saninta da shi to ta zo da ƴaƴa gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sakamakon rasuwar babansu shi Abu Salama radiyallahu anhu to a cikin ƴaƴan akwai Umar Umar ibn Abi Salama yaro ne dan karami da kanshi yake bada labari yake cewa na kasance kuntu waladan sabiyan fi hijri rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kanat yadi tatishu fil qas'ati na kasance dan karamin yaro a karkashin kular annabi sallallahu alaihi wasallam shi hannuna ya kasance yana rawa baya natsuwa a cikin kwano idan zan ci abinci fa qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace mini يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا كياغو إن ذاك تأبين تكتشي بسم الله كأن بتسونا الله سننك كتشي قبانك سننك كتشي داما النبي صلى الله عليه وسلم يقول شو أن سنون النشن أبين تكتشي to ya wajaba ga uba ya karantar da ɗansa a lokacin da ɗansa ya fara hankalta ya fara fahimtar abubuwa ya karantar da shi sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam wa aqawil as-salaf sannan kuma ya karantar da shi maganganun magabata wajibi ne a koya ma yaro ya san maganganun magabata domin a cikin maganganun magabata ake samun tarbiyya ingantacciya domin su ne shiryayyu kuma an yi umarninmu da cewa mai koyi da su wa yu'allimahu min ahkamid din ma la ghina bihi anhu sannan kuma uba ya karantar da ɗansa abinda suke nafarin ababan da suke farillai ne a cikin addini wanda babu yadda za a yi a ce mutum ya wadata bai san su ba a karantar da yaro ya san tsarki ya san yadda ake alwala ya san yadda ake tafiya masallaci ya san ladubban shiga masallaci ya san ladubban zama a masallaci duka waɗannan suna cikin fara'id na hukunce-hukuncen addini uba ya karantar da ɗansa wa minha al-imam Ahmad yace daga cikin ababan da ake buƙata uba ya karantar da ɗansa an yushidahul makasiba da ya koya masa sana'o'i uba ya koya ma ɗansa sana'ar da zai iya rayuwa da ita a cikin rayuwarsa sana'ar da za ta iya rike shi domin ya iya zama da kafafuwansa ya iya zama da kansa ba zai zama kallan ala ghairihi ba ba zai zama nauyi akan waninsa ba wannan yana ɗaya daga cikin ababe da magabata su kasance suna kula da su kuma suna karantar da ƴaƴansu su a tarbiyyanci shine wa minha an yushidahu al-makasib ila ma yuhmad wa yurja an yurda alayhi kifayatahu ya karantar da shi sana'o'in da ababan da ake fata kuma ake sambarta su zama sun tsare masa rayuwarsa su zama sun kiyaye shi ba zai zama yana roƙe-roƙe ba ba zai zama makwadaici ba ba zai rika tunanin wani ya mishi ba fa idza balagha ahaduhum hadd al-aql al-imam Ahmad yace idan hankali ya ƙara nuna a cikin kwakwalan su ƴaƴan arrafahu al-qurrifa al-bari jalla jalaluhu ilayhi shi a karantar da shi ya san Allah a koya masa tauhidi da hujjoji biddala'il lati tusiluhu ila ma'rifatihi a koya masa sanin Allah madaukakin sarki da dalilai waɗanda za su kai shi zuwa ga sanin Allah madaukakin sarki min ghairi an yusmi'ahu min maqalatil mulhidin kada a koya ma yabo ajiyar da shi maganganun mulhidai mulhidai sune waɗanda suke cewa ba Allah kaman falasifa a karantar da shi tauhidi an tariqil kitabi was sunnati ala nahji salafil umma a karantar da shi alqur'ani a karantar da shi tauhidi ta cikin abin da alqur'ani ya karanta a karantar da shi tauhidi da aqida sahihiya ababan da suka tabbata a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ala nahji salafil umma a karantar da shi yadda magabata suka fassara alqur'ani suka fassara sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sannan wayudhakkiruhum ويذكرهم له في الجملة أحيانا ويحذرهم إياه أما باب الذي إذن يابو يفهمت توسيع إقامش مغندن ملهدين فتا مسعة توقع أبن سكتش لأنكم سيئة سورة الدشيدة قبرنس دومين إذن متنبسا شري با سيجي أو شري يزتاء الخيري wanda yau cikin musibin da muke fama da su a cikin irin kasashen mu yau ƴaƴan Hausawa ƴaƴan musulmai sun je jami'a wasu daga cikin su yanzu sun fito suna cewa ba Allah har kungiya suke da ita suka kafa ta musamman kungiyar waɗanda suke cewa ba Allah kuma ana ganin su ƴaƴan wane baban su iyayen su daga Abdullahi sai Ahmad sai Abdulhamidi sai Muhammadu sai Ibrahim sai sauransu ba ƴaƴan annaba ne ƴaƴan Hausa Fulani yau musibar da ta afka musu kenan ta afko mana a cikin al'ummar mu an samu mutanen da suke cewa Allah ma ba su yadda akwai shi ba suna nan suna da kafafe da suke amfani da su na sada zumunta domin yada wannan gubar tasu kuma har ma su ne musu jada malamai idan wani malami ya ji abin da suke ya musu raddi su ma za su layar masa da martani wal iyazu billah to babu laifi idan yaro kwakwalwar shi ta nuna a karantar da shi a koya masa a sanar da shi maganganun irin waɗannan ladatattun miyagun bayin daga nan kuma sai a mai da martani domin wannan yana daga cikin tsari na karantar da aqida a cikin musulunci a hikaito maganganun mutanen banza sannan sai a ba su raddi a mayar musu da martani a kauda shubuhuhi da rudu da suke kawowa a cikin al'umma sannan wayunassirahu anhum sannan kuma a gudar da yara ko ƴaƴa daga maganganun su sannan wayubghidahum ilayhi masata'a sannan kuma uba wajibin sa ne ya ta ma ƴaƴan sa kin irin waɗannan mutanen gugudin iyawarsa wannan yana cin aqida alwala wal bara sannan wayabda min ad-dala'il bil aqrab al ajla sannan idan zai karantar da ƴaƴan sa mutum zai karantar da ƴaƴan sa aqida to ya fara da dalilai waɗanda suke na kusa kusa shi yasa zamu ga irin tsarin da Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi yake yi a cikin littafin sa kanana tsari ne mai kyau shi ya fara da tauhidur rububiyya sannan ya tafi zuwa tauhidul ilahiyya sannan ya tafi zuwa tauhidul asma'i was sifati yana dibar abubuwan sannu sannu wannan manhaji ne wanda ya kasance mai kyau kuma wanda ake karantar da ƴaƴa da yara tauhidi a cikin sa kuma su gane cikin sauki ba tare da wani shan wahala ba ثم ما يليه دغنا شيء ابن دكي بيه ما حق وكذلك يفعل بالدلائل الداله على نبوه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هكذا كما كاو ما دايا دليلان ده سكي تبتر ده انبتر النبي صلى الله عليه وسلم بهديه فيها الى الاقرب الاوضح ثم اذا زا اي سي اكاو tsari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karanta shi yasa malaman mutuntuni sun yi rubuce-rubuce irin wannan ababan da ke tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne irin su al-Imam Abu Nu'aym al-Asfahani a shiga cikin irin littafin su a dibo irin su al-Imam al-Baihaqi a cikin mawsu'at sa wacce take babba littafin sa da ya rubuta akan dalailun nubuwa a gangaro zuwa abinda su al-Imam Izzuddin ibn Abdussalam rahmatullahi alaihi suka rubuta a game da dalilan da suke tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne da kuma ababan da Allah madaukakin sarki yake bance shi da su sannan a gangaro irin su al-Imam Ibn al-Mulaqqi rahmatullahi alaihi wanda duk sun yi rubuce-rubuce a irin waɗannan fannuna haka nan irin su al-Imam as-Subki Abdul Wahhab Ibn Ali Ibn Abdul Kafi a cikin littafin sa As-Sayful Maslul ala Shatim ar-Rasul ko ala man sabba ar-Rasul duka a ibo irin waɗannan abubuwan da suke tabbatar da annabtar annabi sallallahu alaihi wasallama a karantar da ƴaƴa su hankali a hankali domin wanda ya tabbata a cikin zuciyarsu domin yadda da annabtar annabi sallallahu alaihi wasallama wani bangare ne wanda yake mai girma shi shike ne mai girma daga cikin aqida ta musulunci summa allazi yalihi sannan hakanan hakanan abinda ke biye mu haka al-imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi yace wannan shine abinda ke za a karantar da yaro a takeice a dunkule a game da abinda ya shafi tarbiyarsa a takeice ɗan uwa tarbiya ta yaya a musulunci wani bangare ne daga cikin aiki na annabawa annabawa aikin da suka rike kenan abinda Allah madaukakin sarki ya dora musu na hidayatu ta'limin wa irshadi su shiryar da mutane ta hanyar karantar da su da kuma nusantar da su da kuma dora su akan hanya wacce take ta daidai kuma aikin malamai kenan a lokacin da babu annabawa saboda wajibin mu ne ɗan uwa mu kula da irin waɗannan fannona na tarbiyyar yaya musamman a wannan yanayin da muke ciki idan aka aiwatar da tarbiyya ta musulunci yadda ake bukata to tabbas wannan tarbiyya ita ce za ta haifar da da mai ido kuma ta zama ta haifar da alkhairi a cikin al'umma daga cikin kananan abubuwa a takeici wanda kyakkyawar tarbiyya ke haifarwa a cikin al'umma akwai salahul umma akwai jawo al'umma duk al'ummar da aka mata tarbiyya ta musulunci tarbiyya ingantacciya ta musulunci to abinda zai biyo baya shine al'ummar za ta jawo a aqidarta ba za a samu masu karkatattun aqidu ba za a samu wanda za su rika zuwa suna daukar makami suna kashe ƴan uwansu musulmai ba ko kuma suna kashe dan adam ma gabaki daya da sunan kuma addini suke a waɗannan kana kallo ka san sun kauce ma tarbiyya wacce take ta ingantacciya ta musulunci ba su sa'a sun samu tarbiyya ingantacciya ta musulunci ba haka nan ibada ibadar mutane za ta inganta ta gyaru ba za ka samu mutane suna bid'o'i a cikin ibadar su ba za su ga ba za su ji a ransu cewa su sun ci su wadata da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da sahabbansa ba ba za a samu irin wannan ba in an samu aqida ingantacciya haka nan dabi'unsu ba za a samu mutanen da za su zama suna kwashe dukiyar al'umma domin su azurta kansu ba tare da tausaya ma al'umma cikin halin da suke ciki ba za a samu mutanen da za su zama ƴan fashi ba za a samu mutanen da za su zama ƴan tada ƙayar baya ba haka nan kawai su shigo gari su kora dukiyoyin mutane su kora shanunsu su kona musu rumbunan su na abinci sannan kuma su kashe na kashewa sannan kuma su matan su fyaɗe ba za a samu wannan ba sannan kuma mu'amalar mutane za ta inganta ba za a ce alhali mutane suna cin tsananin wahala ta annoba sai kuma ƴan kasuwa su rika tayar da farashin kayayyakin masarufi yadda suka ga dama ba za a samu wannan ba sakamakon tarbiyya ingantacciya da ake da ita ta musulunci domin abinda tarbiyyar musulunci take karantarwa kenan kamar yadda za mu gani a cikin wasiyoyin Luqmanu alaihi salam abu na biyu al-amn wal istiqam idan aka samu ingantacciyar tarbiyya ta musulunci to za a samu zaman lafiya da kuma aminci da tsaro a bankasa babu abin da zai kawo mu al'umma kwanciyar hankali face zama face tarbiyya ta musulunci ma damar al'umma tana son zaman lafiya tana son ta samu kwanciyar hankali to abin da ake bukata da ita shine ta tarbiyyantar da ƴaƴanta tarbiyya ta musulunci tarbiyyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbansa tarihi ya shaida akan haka sannan hatta waɗanda ba musulmai ba sun tabbatar da cewa babu wani abin da zai gyara wannan al'umma in ba tsarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba ɗaya daga cikin marubuta na ƙasar Ingila Bernard Shaw marubuci wanda ya kasance masanin adabi yana faɗi a cikin ɗaya daga cikin littafansa yana cewa wannan al'ummar da ta rikice ta ruɗe ta lalace to ya tabbatar da babu wanda zai iya gyara ta koma ta yi tafiya wacce ake bukata ta yi a miƙe ba tare da lankwashewa ba face Muhammadu wannan shaida ce da wanda ba musulmi ba yi saboda shahida al-anami bi fadlihi hatta al-ida wal fadlu ma shahidat bihi al-a'da'u a ce makiyin ka ya maka shaida to wannan ita ce shaida ta ƙarshe da kake bukatar a maka ba wani kuma wanda zai maka shaida bayan shi domin idan masoyin ka ya maka shaida to ai dama ya faɗi abin da ya kamata ya faɗi ne amma makiyin ka Allah ya fara bakin sa har sai da ya maka shaida ya faɗi alkhairin ka to wannan ya isa a matsayin shaida abu na uku shine قيام كل فرد من افراد الامه بواجبه نحو بناء المجتمع idan akwai tarbiyya ingantacciya to kowane daya daga cikin mutanen al'umma zai tsayi ya ga ya soke nauyin da ke kansa domin ci gaban al'umma. Ba za ka samu malami yana wasa da karantar da mutane ba a bangaren sa, ko malami ne na addini ko malami ne mai karantar da ilimin da ba na addini ba. Ba za ka samu injiniya yana sakaci da aikin sa ba a ce an yi gini amma ba a dade da gama shi ba, hawa uku, hawa hudu, hawa biyar ya balle saboda ba tsaya an yi abin da ya kamata a yi ba. Ba za a samu likita ya rika wasa da aikin sa ba alhali lokacin da aka yaye shi ya gama digirin sa sai da ya dau rantsuwa akan cewa zai tsaya ya bada rayuwarsa domin al'umma ta rayu, domin kiyaye lafiyar al'umma. Ba za a samu sakaci daga bangaren sa ba. Ba za a samu dan sanda a cikin al'umma ya kasance tunanin sa shine mai zai samu a cikin aljihun sa ya zuba ba tare da lura da menene zai haifar mu da al'ummar sa ba. Ba za a samu soja da zai yi sakaci har ya gudu a fagen fama ba. Kowa idan ya samu tarbiyya ta musulunci ingantacciya to ba zai samu wannan ba. Ba zai yi irin waɗannan abubuwan, ba zai tsaya tsayin daka ya ga me zai gabatar da al'ummarsa. Abinda ake bukata kenan. Abu na ƙarshe, idan al'umma ta samu tarbiyya mai kyau to za ta samu al-falahu fi daril akhirah. Al'umma za ta samu rabo babba a lahira, shine shiga aljanna. Wanda kuma shine mafarkin kowa, kowa fatan da yake kenan a ce in ya gama wannan rayuwa wacce take da ƙarshe ya tafi lahira ya je ya shiga aljanna. So daga ƴan uwa, fa'idojin tarbiyyar musulunci a fili suke, kuma wallahi tallahi kamar ibar doki, kamar ibar doki take, ba ta buƙatar sai an maka bayani. Idan doki ya ce ya koshi ba ka buƙatar a ce maka wannan koshashen doki ne. To haka tarbiyyar musulunci take, idan an aiwatar da ita yadda ya kamata a cikin al'umma to da kanta take bayanin kanta, kuma kowa zai ganta ba tare da wani ya tambayi wani ba. Allah ya ba mu ikon aiwatar da ita. Shimfiɗa ta biyar insha Allah ta'ala ita ce a ina ake ciro tarbiyyar musulunci, a ina ne ake samu tarbiyyar musulunci? Shin wani littafi ake budewa kawai shikenan a fito da tarbiyyar musulunci a ce kaza za a yi tarbiyya da shi, ko ko menene? Lalle tarbiyyar musulunci wani bangare ne daga cikin shari'ar musulunci. Saboda haka ababan da ka sani ana kafa hujja da su a shari'ar musulunci to su ne nafsu shay, su ne dai waɗannan ababan da ake amfani da su wajen yin tarbiyya. Kenan alqur'ani shine abu na farko, sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce abu ta biyu, aba ta biyu. Sannan abu na uku yadda magabata suka fahimta, fahimtar magabata wanda aka kashin su ne aka fitar da wasu usul da ake da su. Kaji ana cewa ijma'i, kaji ana cewa kiyasi, kaji ana cewa maslaha mursala da makamantan waɗannan ka'idojin da malamai suka tabbatar da su a cikin ilimin usulul fiqh. To usulul tarbiyya na musulunci su ma su ne waɗannan. Ana tarbiyya da alqur'ani, ana tarbiyya da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sannan kuma ana tarbiyya da fahimtar magabata na ƙwarai. Al-Qur'ani da kansa ya bayani cewa in dai ba cikin sa aka koma ba to ba za a samu tarbiyya ba. Duk lokacin da ake son a samu tarbiyya ingantacciya to sai an dauki Al-Qur'ani a matsayin shine aslul usul, shine tushen kowane tushi. A cikin sa za a fitar da tarbiyya, a cikin sa za a fitar da komai, a cikin sa ake inna hadhal qur'ana yahdi lillati hi aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. فقال لا مدوكة شكية فلا إن هذا القرآن للي ونن القرآن يهدي للتي هي أقوم. كل ينا تربي يعني ينا شريد متعنين للتي هي أقوم قابن دي فزما دي دي يفنيكي قابن دي كان دي دي تؤتن القرآن يكي. Duk abin da babu wuce gona da iri a cikin sa, babu gazawa a cikin sa, to yana nan a cikin Al-Qur'ani. Al-Qur'ani ya karantar da mu shi imma mujmalan wa imma tafsilan, ko dai a dunkule ko kuma ya zama ya bude. Inna hadhal qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Al-Qur'ani yana shiryarwa ne zuwa ga abin da yafi zama daidai. Idan ana neman as-siratal mustaqim to Al-Qur'ani ne. Shi yasa daga cikin fassarorin da malamai suka yi tafsirin da ake cewa tafsirut tanawwu ko ikhtilafut tanawwu fi at-tafsir, tafsiri ya zama ya tsaba amma kuma duk abu ɗaya yake nunawa. Ihdinas siratal mustaqim, a cikin salaf akwai waɗanda suka fassara as-siratal mustaqim suka ce al-Qur'an, qur'ani qur'ani ake nufi haka can da Allah madaukakin sarki yace wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu daga cin fassarorin da malamai suka yi mahabbullahi sai suka ce alqur'anul karim alqur'ani to alqur'ani shine tushe a cikin sa ake samu tarbiyya shi yasa wasiyoyin Luqman alayhi salam suka kasance wani yanki daga cikin tarbiyyar alqur'ani da kuma wani bangare na shiryawa alqur'ani sannan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bayani akan cewa ruku da alqur'ani da ruku da sunna wannan shine mafita ga al'umma kuma al'umma ba ta ba bata ma damar ta ruku da alqur'ani mai girma kuma ta ruku da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ce taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaqtum bihima kitaballahi wa sunnati na bar muku abubuwa guda biyu wallahi idan kuka yi ruku da su yadda ya kamata to ba za ku bata ba har abada waɗannan ababan guda biyu sune littafin Allah madaukakin sarki da kuma sunnata wato sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam abinda manzo sama ya fadi a bakin shi da bakin sa da abin da ya aiwatar da gabobin sa da kuma ababan da ya ga ana yi shi wannan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan so daga waɗannan abubuwan guda biyu alqur'ani da sunna sune tushen tarbiyya da su ake tarbiyya sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shaida ga jama'ar da suke bayan sa tun daga sahabban sa da tabi'an su da kuma tabi'ai tabi'ut tabi'ina wato karnona guda uku annabi sun ce khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum fiyayyen mutane sune mutanen da suka yi rayuwa da ni wato sahabbai kenan sannan waɗanda suke biye musu sune tabi'ai sannan waɗanda suke biye musu sune atba'ut tabi'ina waɗannan shiriyana cikin rayuwar su duk wanda yake buƙatar shiriya to ya kalli rayuwar waɗannan qurun din guda uku karnuna guda uku to a ciki zai samu shiriyar sa al-imamu malik rahmatullahi alayhi yana faɗa yana cewa lan yusliha akhir hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha ba abinda zai gyara bayan al-umma al-umma ta baya da zata zo da baya to sai abinda ya shiryar da waɗanda suke gaba na farko abinda ya gyara na farko shi zai gyara na baya me ya gyara na farko al-kitabu was-sunnah ala nahji salafil ummati al-qur'ani da sunna akan fahimtar magabata shi kenan to ɗan baya ma idan suna son su shiryo to sai sun yi kuma wannan hatta waɗanda ba musulmi ba sun fahimci cewa duk wanda yake buƙatar shiriya to sai ya kakkaba tarihin magabatan shi daga magabatan shi yake samun shiriya ɗaya daga cikin mawaƙan musulunci Mustafa Hamam محمود غنيم هنا فالآينا شيوا استرشد الغرب بالماضي فأرشده ونحن كان لنا ماض نفيناه يتشي تورا والوقة شند سكي سنس سامتشي غباء رايوس الوقة شند سكي شكين رايوة سكي شما داك اجس واتو أصوغ الزلاء سنة شكين زمن النكن دهون كي sai suka ce a abinda za su yi shine bari su je su dauko littafai da magabatansu suka rubuta irin su Aristotle irin su Platon irin su Socrates da Democritus da makamantansu suka dauko littafan su suka kakkabe suka karanta to daga nan ne suka ci abubuwan da suke son su ci nasara da su a rayuwarsu kuma suka bi waɗannan abubuwan da magabatansu suka yi dikin daya bayan daya sala shikenan sai suka ce gashi sun ci nasara a rayuwarsu amma wa nahnu kana lana madin nafinahu mu ko muna da magabata waɗanda sun shirya mana rayuwa mai kyau amma nafinahu sai zama mun manta da abin da magabatanmu suka yi magabatanmu sun shirya rayuwa mai kyau a gare mu idan muka dauki tarihin su muka karanta tarihin su cike yake da alkhairai tarihin su cike yake da albarkatai tarihin su cike yake da ababan fada na san barka amma nafinahu mummanta shi yasa sai yace ne annaka jahta ila alislam fi baladin tajidhu qattayl maqsusan danahahu shi yasa yau idan kawai ga duk inda ka tafi bangaren duniya zaka samu musulunci wato musulmai kenan yadda ka san wani tsuntsu da aka kama shi aka daddatse masa fukafukan sa bai da ka tabu musulmai da su ne ra'as wa ghayruhum zayd musulmai su ne kai waɗanda ba su ba su ne bindi su ne wutsiya fasara almuslimuna zailan wa sara ghayruhum ra'san yanzu kuma sai ya juya musulmai suka da suka zama wutsiya sai an yi ake sai an yi suke bi da su suke yi abi da su ne kawuna su ake fara gani daga nan sai a ga wannan su to a yanzu sai suka zama sun juye saboda sun bar abin da magabatan su sun yi abinda al-Imam Malik rahmatullahi alayhi ya fadi kenan lan yusliha akhir hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha ba abinda zai gyara al'ummar baya sai abinda ya gyara al'ummar farko ma da mar'an baya suna son su samu nasara to sai sun yi ruku da abinda magabatan su suka yi to daga nan ne za su ci nasara Allah ba mu ikon koma zuwa ga abinda magabatan mu suka yi sayyiduna Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alayhi yana fada a cikin wata magana ce mai hikima yana cewa sanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ulatul amri min ba'dihi sunanan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara wasu sunnoni haka nan jagororin da suka zo bayan sa sahabban sa ta khulafa nasa su ma sun tsara wasu tsarirrika al-akhd biha tasdiqun likitabillahi azza wa jalla ruku da ababan da manzo Allah sama da sahabban sa suka gina suka tsara na rayuwa tasdiqun likitabillahi azza wa jalla gaskata littafin Allah madaukakin sarki ne gaskata littafin Allah madaukakin sarki ne واستكمال لطاعته كما سنن شكي ما الله داعا قصابا ما قيب يأي أقول أن نسيك مقباتا أن نزو سمد سحبانسا ونن قصية لتافع الله كما شك داعا الله وقوة على دين الله سنن كما دا ونن نيأ الدين الله يكيك أرفافا ليس لأحد تغييرها با وندي إسي چنز أبا بند مقباتا شكي ولا تبديل لها سنن كما بزاء اي جرك تاسبا ولا النظر في رأي من خالفها سنن بايا حلفتا اقلي تكون ليتا بامس فمن اقتدى بما سنو فقد احتدى دو وان دي كوي دا ابن دا النجس سما يسنن تا دا سحبان سا تو وان نياشر ومن استبصر بها بصر wanda kuma din ya nemi shari'a a cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban sa suka tsara suka zo da shi suka tabbatar ma da al'umma to busira to za a shiryar da shi wa man khalafaha wattaba ghayra sabilil mu'minin wanda kuma ya saba musu ya ba hanyar da ba mummune suke kanta ba wallahu azza wa jalla ma tawalla sai Allah ya jira ya jibanta shi da abin da ya zaban makansa wa asnahu jahannama kuma Allah ya kona shi da wutar jahannama wa sa'at masira kuma tir da wutar jahannama ta zama mutum makoma wannan sayyiduna Umar ibn Abdul Aziz ya dunkule fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira duk wanda ya saba ma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma ya ba hanyar da ba mummunan farko suka bi ba ya ji cewa shi zai yi tarbiyyar ƴaƴansa ba akan alqur'ani da sunna kuma yadda magabata na kwarai suka fahimta ba to nuwallihi ma tawalla za mu jibinta shi zuwa ga abinda ya jibinta kansa da shi wa nuslihi jahannam kuma za mu kona shi da wutar jahannama Allah ya ce wa sa'at masira kuma tar da wutar jahannama ta zama makomar mutum so daga ka'ida ita ce huku da littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda magabata suka fahimta wannan da shine ake tarbiyyar al'umma a aqidarta a ibadarta a mu'amalarta a dabi'unta a komai nata hatta kaci a tsiddar a zubar da majina sai an koma an koya yadda wadancan bayin Allah na kwarai suka da shine za a ci nasara الإمام الأوزائي رحمة الله عليه ينا فإنا شوى إصبر نفسك على السنة قجور الدكانك أكمب السنة وقف حيث وقف القوم كتأيا عند مقباتنك سكتأيا وقل بما قالوا سنن كيما كفلا من نسك فإن وقف عما كفوا عنه سننكما كقام باكنك أكن أبن نسك قام باكي واسلك سبيل سلفك الصالح كبحن يمغباتن كنقري فانه يسؤ كما وسعهم والله ده ابن ده يوداشي شي سي يوداشي كا ده ابن ده يوداشي مغباتن كا تو كاي ما شي زي يوداشي كا ان كو ابو بي يوداشي سو تو كاي ما بزي يوداشي كا دكا ابن ده اكي بكاتر مكي wannan nan asar din al-imam allalaka'iya ambace su a cikin littafin su as-sunna haka nan imam al-ajurri ya ambace su a cikin littafin sa ash-shari'a saboda haka ana koyon tarbiyya ne ɗan uwa a cikin waɗannan abubuwan da aka lissafa mana a baya saboda ka duk wanda yake buƙatar shari'a ƴaƴansa ko malamin da yake buƙatar shari'a almajiransa to abinda ake buƙata shine ya koma littafin Allah ya koma sunnar manzon Allah ya koma fassarar magabata a ciki ake samun tarbiyya duk tarbiyyar da bata zama tarbiyya a cikin waɗannan abubuwan ba to ba tarbiyya bace kuma ba za ta taba zama tarbiyya ba kuma ko an dauko ta ai tarbiyya da ita karshe wannan ta za a gani karshe sharri za ta haifar karshe ba za ta haifar da dan mai ido ba saboda ka ɗan uwa a koma littafin Allah a koma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a koma fahimtar magabata ayi da gaske a ga abinda haka zai haifa shimfida ta shida ko ta bakwai ita ce wasaya wa hikami luqman wasiyoyi da kuma hikimomin da luqmanu alaihi salam ya madansa ya siki a ina siki waɗannan wasiyoyi na luqman alaihi salam alqur'ani ya ambaci wasu daga ciki kuma malamai da yawa sun tafi akan cewa waɗanda babu shakka a game da su sune waɗannan da alqur'ani ya ambata mana jidda cewa a wasu littafai kamar yadda muka ambata a baya akan kawo wasu aqwal wato maganganu na luqman a ce luqmanu ya ce to amma mafi yawancin su zaka samu sukan tsaya ne akan tabi'ai ko atba'ut tabi'in shike ne misali sai a ce Sufyanu Sauri ya ce Luqmanu ya ce Sufyanu Sauri matakin sa mataki ne na atba'ut tabi'i wato shi jikan sahabbai ne kaga bai kai matsayin ba ya zama dan su ba balle ya zama a cikin su shi yasa malamai wasu suke ganin cewa mu tsaya iyakar abinda alqur'ani ya tsaida amma ba laifi bane dan in an samu wa'azi al-Imam al-Khatib al-Baghdadi a cikin littafin sa al-Jami' al-Akhlaq ar-Rawi wa Adab as-Sami' yana fadin wasu abubuwan da ba su buƙatar isnadi yace daga cikin abin da bai buƙatar isnadi akwai wa'azi wa'azi baya buƙatar isnadi in aka maka wa'azi kage daidai to kai aiki da shi ba zaka ce sai an kawo maka isnadi ba to amma duk da haka an samu kaman al-Imam al-Qurtubi rahmatullahi alayhi ya ruwaito daga Wahb ibn Munabbih Wahb ibn Munabbih dai daga cikin tabi'ai manya kuma ya shahara da ruwaito Isra'iliyat Wahb yake cewa qara'atu min hikmati Luqmana arjaha min 10,000 bab yace ni kadai na karanta wasiyoyin Luqman da hikimomin sa abinda yake babi 10,000 in ji Wahab ibn Munabbih kaga nan Wahab ibn Munabbih yana nuna mana yawaitar hikimomin Luqman alayhi salam amma al-Allama ibn Ashur rahmatullahi alayhi da ya kawo wannan magana sai yace wala alla hadha in saha an Wahab ibn Munabbih kana mubalaghatan fil kasarat yace kai ni dai ina ganin wannan magana in ma ta inganta daga shi Wahab ibn Munabbih to ni dai ina ganin yana nuna mana yawan shi ne amma ba wai yana nuna shin kai wannan adadin har a ce babi ɗaya har 10,000 ba kaga mujallabe kenan da yawa za a rubuta a game da hikamul luqman shi yasa sai shi al-imam al-allama ibn ashur sai yake cewa wa hikmatul luqman ma'suratun fi aqwalihi an-natiqati an haqa'iqil ahwali al-muqarribati lil-khatiyati bi ahsanil amsal yace hikman luqman arwaito ta daga cikin maganganun sa da yayi waɗanda suke nuna kaiwa zurfin sa a wajen sanin halaye kuma waɗanda suke kusanto da ababan da suke boye ta hanyar misali wanda yake mafi kyau wa qad uniya biha ahlut tarbiyati wa ahlul khair yace hakika malaman tarbiyya da ma'abota alkhairi sun ba waɗannan hikimomin na luqmanu alayhi salam muhimmanci wa dhakara alqur'anu minha ma fi hadhihi surati amma alqur'ani sai ya ambata mana wani abu daga ciki abinda aka ambata mana a cikin wannan surar wato surar da aka kira ta suratul luqman وذكر منها مالك في الموطئ بلاغين في كتاب الجامع سنة الإمام مالك أجن الجامع ليدك أجن كتاب الجامع ناسا أجن الموطئ يا أمبتشوسو مغنغنو قدابيكم بلاغا أبن داك أجن بلاغات نا الإمام مالك سوني أبا أبن داك جاء الإمام مالك بأمبتشيس لإسنادي بس يتوى بلغني يتوى بلغني أن وانا قال لاباري يا زوم وانا ياتي والإمام مالك يا أمبتي مغنغن اللقمان الحكيم أتشم الموطأ أو غيب أو أبصوذي سنن وذكر منها أحمد بن حنبل في مسنده سنن الإمام أحمد شما يا أمبتي ولا أبدكت كن هكم من لقمان عليه السلام أما ولا نعرف كتابا جمع حكمة لقمان العلامة بن عاشور يتي أما ومشون للتابي قتوكان ديتتو هكم من لقمان با صدقاء hikimomin luqman wadanda ba wai babu shakka a game da su sune wadanda suka tabbata a cikin alqur'ani wanda kuma muke son mu gabatar da darussa akan su insha Allah ta'ala saboda haka a karkashin wannan mun fitar da darussa dai har guda 14 daga cikin hikimomin luqman alayhi salam kuma akan su ne da izinin Allah muke son mu yi batu akan su daya bayan daya idan lokaci ya samu idan kuma an samu dama idan kuma Allah ya ban mu da rai da lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana haka darasi na farko ko ka'ida ta farko ta tarbiyya da za a fitar da ita a cikin qissar Luqman alayhi salam ita ce at-tarbiyatu bil qissa tarbiyya da qissa qissar Luqman alayhi salam ta karantar da mu lallai ana tarbiyya da qissa kuma malaman tarbiyya sun karbi wannan ka'idar hannu bibbiyu domin alqur'ani ya bata muhimmanci kaman yadda zamu gani insha Allah ta'ala abu nabiyu shine alhikmatu min sifatil murabbi allazima lallai hikma tana daya daga cikin sufofi na tilas da ake buƙatar mai tarbiyya ya zama ya tuffantu da su ba a tsammanin mai tarbiyya ya zama ba shi da hikima dole ne mai tarbiyya ya zama yana da hikima zamu ji me ake cewa hikima insha Allah ta'ala a karkashin wannan akwai riba kafa zamu fitar da wata ka'ida ita kuma ita ce ta me at-tarbiyatu bil qudwa domin idan mai tarbiyya ya kasance mai hikima to tabbas zai zama abun koyi yin tarbiyya kuma da abun koyi to yafi tasiri fiye da tarbiyya da baki darasi na uku kuma ka'ida ta uku da za a fitar a cikin wasiyoyin Luqman da yayi madansa anna shukra min asbabin najah fi tarbiyya ba a tarbiyya ba godiyar Allah idan kana son Allah madaukakin sarki ya shirye maka da zuriyarka to ka zama mai godiya ga Allah wannan yana daga cikin abinda wannan wasiyoyin Luqman ya karantar suka karantar da mu kuma za mu gansu insha Allah ta'ala darasi na hudu at-tarbiyatu bil mau'izati al-hasana wasiyoyin Luqman sun karantar da mu wani shishike daga cin shishikan tarbiyya wannan shishikan shine yin tarbiyya da wa'azi kyakkyawan wa'azi lalle tarbiyya ba ta cika in babu wa'azi darasi na biyar albad'u bitawhidi wa nabdhi shirk ana fara tarbiyya ne ta hanyar karantar da tauhidi da kuma tsoratar da ƴaƴa game da shirka darasi na shida tarbiyatul waladi ala birril walidai daga cikin abin da tarbiyyar musulunci take karantar da mu wajibi ne a karantar da ƴaƴa yadda za su kyautata ma iyayensu shi da'a ga iyayensu shi ladabi ga iyayensu kuma su bi iyayensu kuma ya ake darasi na bakwai kuma ka'ida ta bakwai tarbiyatul waladi ala muraqabati llahi ta'ala dora ƴaƴa akan tsoron Allah madaukakin sarki da ji a cikin zukatan su cewa duk abin da suke Allah yana tsinkayar su ba wani abu da za su yi Allah madaukakin sarki bai san suna yin sa ba tarbiyantar da ƴaƴa akan wannan yana ɗaya daga cikin shikashikan tarbiyyar musulunci ka'ida ta takwas amrul walad bis salah tarbiyyar yaro da kuma umurtar su da sallah wajibi ne a tarbiyyar musulunci a koyar da yaro sallah zamu ji ya ake darasi na tara kuma ka'ida ta tara tadribul waladi ala al-amri bil ma'ruf wal nahyi anil munkar tarbiyantar da yaro akan ya taso akan ya zama abu mai umarni da abu mai kyau da kuma hana abin da ya zama ba shi da kyau na goma tanshi'atul waladi ala sabri tarbiyantar da yaro ya taso ya zama mai hakuri da juriya darasi na 11 ta'limul waladi husnat ta'amul ma'an nas koyar da yaro yadda ake mu'amala da mutane ya zai mu'amala da iyayensa ya zai mu'amala da makwabtansu ya zai mu'amala da yayyensa ya zai mu'amala da kanninsa ya zai mu'amala da shugabannin shi wanda duka muna da kishi ruwan su a wannan rayuwar da nake ciki a yau darasi na 12 kuma ka'ida ta 12 tarbiyatul waladi ala tawadu'i tarbiyantar da yaro akan ya taso a matsayin mai tawadu'u kai ya zama mai girman kai darasi na 13 tarbiyatul waladi ala sakinati tarbiyyar da akan natsuwa wanda wani yanki ne daga cikin annabta darasi na 4 na 14 kuma na karshe at-tarbiyatu bi dharbil amsal ana yin tarbiyya ta hanyar buga misalai domin zamu gani a cikin wasiyoyin da Luqman alayhi salam ya madansa a ciki ya karantar da shi cewa ga wasu misalai da ya buga masa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci ya ba mu ikon gudanar da waɗannan darussa daya bayan daya har mu ga ƙarshen su idan Allah madaukakin sarki ya kaddara mana haka darasi na farko za mu fara yin shi insha Allah ta'ala shine at-tarbiyatu bil qissa a cikin abinda wasiyoyin Luqman alayhi salam suka karantar da mu sun karantar da mu at-tarbiyatu bil qissa ana yin tarbiyya ta hanyar yin qissa za mu ji me ake ce mai qissa Allah madaukakin sarki yana faɗa yana cewa walaqad atayna luqmana al-hikmata an yashkur lillah ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد الله مدوكتين سركي يتشي ولقد آتينا لقمان الحكمة حقيقة منبا لقمان حكمة أن يشكر لله كذما ميقوديا قال مدوكتين سركي ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه دو وان دي قودي ما الله مدوكتين سركي to kansa ya gode ma wayayi ne dan kanshi wa man kafara wanda kuma ya kafirce fa inna allaha ghaniyyun hamid lalle allah madaukakin sarki ghaniyyun mawadaci ne sannan hamidun sannan kuma shayaba ne shi a karkashin wannan ayar fadin sunan luqman da aka yi yana nuna kissar wani za a ba mu duk lokacin da aka ambaci sunan wani allah ya ce walaqad ataina luqman alhikmata kenan za a ba mu kissar Luqman alayhi salam a matsayin shine baqalul qissa kamar yadda masu adabi suke faɗi shine baqalul qissa kowace kissa tana da jarumanta to a wannan kissar kissar Luqman alayhi salam tana da jarumai guda biyu Luqman wa ibnuhu Luqman alayhi salam da kuma ɗansa su ne jarumai na wannan kissar Luqman alayhi salam yana ma ɗansa wasiyya yana karantar da shi Allah yana kissanto mana yana hikaito mana yana mana bayanin abinda Luqman alayhi salam ya faɗa ma ɗansa wajen tarbiyyar shi wajen karantar da shi kenan abinda zamu dauka na farko a cikin wannan shine anna tarbiya anna al-qissa anna al-qissata min wasa'il at-tarbiyati al-islamiyya lallai ba da kissa ɗaya ne daga cikin hanyoyi da ake bi ayi tarbiyya a cikin addininmu na musulunci kuma lalle kissa tana ɗaya daga cikin ababen da suke da tasiri a cikin zukatan waɗanda ake ma tarbiyya ka kalla da kyau duk lokacin da kake karantar da yara suka gaji to cikin ababen da za ka bi ka sa su yi nishaɗi su dawo cikin hayyacinsu hankalinsu ya dawo wajenka shine ka ce bari in baku wani labari idan kana son ka ladabtar da su a aji in sun yi maka laifi ko sun kishi sai ka ce to shikenan ba zan sake baku labari ba idan kuma so kake yi shirin sai ka ce ku tsaya in baku wani labari to kowannen su zai zama ya natsu yadda ka san an dora ma kowannen su tsuntsu ne a saman kansa yana jin tsoran ya dan yi motsi tsuntsun nan ya tashi ya gudu to kissa tana da tasiri a karkashin wannan insha Allah ta'ala zamu kalli kissa ta bangarori guda biyar abu na farko shine mafhumul kissaci me ake ce ma kissa al'arace sannan kuma a is'ilahance me ake nufi da kissa sannan na biyu khasa'isul qasasil qur'ani wasu suffofi na musamman da kissoshin alqur'ani suke da su ba kaman sauran kissoshi ba domin maganar Allah ne kissar alqur'ani daya daga cikin maganganun da Allah yake na annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa fadlu kalamillahi ala sha'iril kalami ka fadlillahi ala khalqihi falala da fifikon da maganar Allah take da shi akan sauran maganganu to kamar falalar da Allah madaukakin sarki yake da ita ne akan halittinsa abu na uku da zamu kalla a bangaren kissa maqasidul qasasil qur'ani menene da menene suke zama manufofin kissa alqur'ani wai me yasa alqur'ani yake bada kissa wanda yana cikin ababan da alqur'ani yake banta da su wani mai hikima yana fadi yana dunkula ababan da alqur'ani ya kunsa yana cewa halalun haramun muhkamun mutashabihun bashirun nadhirun qisatun 'izatun mathal alqur'ani akwai halal a cikin sa akwai haram wato shari'a kenan ذكر الحلال والحرام محكم متشابه عشان آيون القرآن أقوي آيون ذلك محكمي أقوي آيون ذلك متشابهي سنن بشير نذير سنن القرآن يناقر يديكم هنا بشارع هنا بشارع يناقر يدي سنن قصة عشان القرآن أقوي قصوشي إضاة أقوي وأزوزة سنن مثل أقوي بقى مثالي to menene da menene suke zama manufofin kissa dan me Allah yake ba mu kissa abu na hudu shine alqisasu ghayru alqur'aniyyati wa shurutuha idan zamu hikaito ma ƴaƴan mu da daliban mu wasu kissoshi wadanda ba sa cikin alqur'ani to wadanda sharuda ya kamata mu ga sun cika sannan mu hikaito musu sannan mu ba su kuma me nufin yin tarbiyyar su da su abu na biyar kuma na karshe khutuwatu tarbiyati bil qisa hanyoyin da ake bi matakan da ake bi domin ai tarbiyyar ƴaƴa da kissa ya ake yi da me wani mataki za a bi shi wani mataki waɗannan da izinin Allah su ne za su zama alƙalin man bayanan mu da izinin Allah a matakin karatun mu na majalisi na gaba insha Allahu ta'ala a haduwa ta gaba haduwa ta hudu kenan Allah ya kaddara mana haduwa kuma muka zama muna da rai da lafiya Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya dauke mana wannan damuwa da muke ciki a ƙasa da kuma duniya gabaki daya Allah ya sanya mana garin mu Allah ya saukar mana da damuna mai amfani ya ba mu ruwan sama mai yawa kuma mai alkhairi mai albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin ƴaƴan mu da kuma iyayen mu Allah ya saka musu da alkhairi malaman mu waɗanda suka rasu Allah madaukakin sarki ya gafarta musu wanda kuma suke da rai Allah ya ƙara mu rayuwarsu albarka da iyayenmu gabaki daya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.